da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Ghana tare da wakiliyar mu Hawwa Abdulkarim, inda a yau shirin namu zai tattauna ne akan wai shin iyaye na da alhakin lallacewar ƴaƴansu ta bangaren tarbiyya. Sannan wakiliyar mu ta tattauna da ƙwararre akan ilimin halayyar yara da gyaran hali. Baya ga haka kuma za mu leka bangaren nishadin mu, daga ƙarshe kuma za mu leka zauren girke-girken mu. Sai a gyara zama, a kasance tare da shirin yau da gobe.
Assalamu alaikum jama'a, ni ta Hawwa Abdulkarim Yankwaniya ce zan gabatar da shirin yau da gobe daga nan birnin Accra a kasar Ghana. Yau shirin zai fara da tattaunawa da matasa akan wai shin iyaye ke da alhakin lalacewar yara, musamman masu shan miyagun ƙwayoyi. Sannan kuma mu sake tattaunawa da Alhaji Ali mai yaki da wayar da kan iyaye da ma matasan akan shan miyagun ƙwayoyi, sannan ƙwararre ne akan gyaran halin yara. Baya ga haka kuma za mu saurari wakan nan na Deflex da ya mata suna Na Fara Shaye-Shaye, sai kuma bangaren kwalama. Amma yanzu bara mu fara da tattaunawa da matasa.
Ina tare da baki na zan so su da kansu gabatar min da kansu. Assalamu alaikum Ajiya, sunan
Hassana.
Hassanawa.
Assalamu Ahmed.
Ya kuri kaifa?
Ni suna Charles Peter.
Wani aiki kake?
To ni madinki ne, ma'ana tailor.
To malam fa?
Lawan sha'ai.
Yau tattaunawa mu yana kan wai shi iyaye na da alhakin lalacewa ƴaƴansu wurin shan miyagun ƙwayoyi?
Tabbas zan iya ce miki suna da hannu ciki ta wani gefe kuma ba su yi shi, saboda kin san yaro dama an ce ka haife shi baka haife halinsa ba. A matsayin iyaye, kai baban yaro ko kuma ke maman yarinya, ya kamata yaran nan da suna tasowa mu maida hankali akan su, shiga da fitan su, ina suke zuwa, wa suke tafiya da shi, wani ayirin alaka suke da wanda suke tafiya da shin nan. Shi kuma wannan yaro a matsayin ka kai na uba, ya kamata ya zama abokinka na kusa da kai, wanda zai iya ya zo ya faɗa maka damuwan shi, kai kuma ya zama to cewa idan ya faɗa maka zaka kokari ka make sure shi din nan ka faɗa mishi abin da zai kamata yi. Amma iyayenmu yau suna ganin kamar reni ne yaro ya zai same ki, ko yarinya ta zo ta same ki ta ce miki umma wani ya tare ni hanya na samu wani saurayi. Idan ta faɗa miki a matsayinki na uwa, zaki mata magana, wata za ta dawo 12 dare karfe 3 ta zo ta buga ma iyaye kofa, su bude mata kofa, ta shiga ta kwanta, ba wanda zai tambaye ta. Wannan duka sakacin iyaye ne, lalacewa yaranmu dewa yau sakacin iyaye ne. Shi yasa ni gaskiya zan kira ga iyaye mu maida hankali akan yaranmu. Na tuna da wani lokaci na yi ma baba na laifi, da na je nan bashi hankuri, yana fushi, na ga to ai mutum idan ka ce ma mutum duk fushin da yake yi, idan ka ce mai yi hankuri zaka ga ya hankura. Sai daga baya na ce mishi, na ce kai hankuri amma still kana fushi. Bude bakin shi ya ce ba wai fushin laifin da nayi bane, yana fushin in yi kokari in gyara wannan kuskuren ne.
Shin kina ganin akwai yara kanana da ke shan miyagun ƙwayoyi? Ƙwarai kuwa.
Yau mu matasan da muke tashiwa, wani in ma nana shi ka ga wai afta ta doki wan sidinta ta si da shabu, shi ka ji in ba ta kawo wannan kudi ba, ban ba ta kudi ta sai abinci, shi ka ga maman yariya ta bar yariya ya mace ta kwanan yunwa. Dan Allah mu farma juna gaskiya, in yau kin ban na kwanan yunwa, gobe na kwanan yunwa, jibin kwanan yunwa, she maybe makwabcin mu ina dan mika mun 55 sidin na sai abinci, na koma da yadda na kan shi kenan. Yace zo ki sai mun abu, zo ki share mun daki. Yau ko me ya faru kanki ne, wallahi ma kina da hanya izai akitemiki abu, kowane hukunci ki doki, amma wani kwanan yunwa a'asam. Amma ni na yadda kaman in yake ta gan fushinki ya fi dukan ma, ki fushi da ta kake magana da ta ma ki dai batta wannan mai na cin ran mishi mai karuma, ifi dukan ma kuma na sa mishi e ma gudu gide yati. shi kaga wani ana dukan shi ba ma ce a bada anko shi kaga gobe ya samu wata abuya a ni na kwana nan gani ba ma na ba kowa oh wanda ma muke kwana waje shi saurayin ma bai maka komi zo ki kwanta wurin ma mu zama yake tafta gida waye kawo dukkan ina waje iyayen mu ne wannan su kwana nan ba iyayen bane kawayen da suke bi ne suke dai jin su kamar da kwarai kuwa wallahi kwarai kuwa amma kika je wurin izan kin mani wallahi she ki kuka ranki ya bata wurin na garin mu Akra Ghana muna kiran waje su dumu yan gumura wanda suka sani kuma suna ce konkomba
me ake
wurin yaran da suka gudu gida shan giya abinda dai zaman aikin banza duka wurin ne wasu kuma na wurin banci aikin banza duka wasu kuma na wurin su ma sun fito kauyukan su ne suka zo sun ka zo suka samu idan kiyos dai suna kwana suna aiki wani samu isai yayi muku bari don ku zo kan mu wallahi muna ba ku hankuri
wai abin ya kai tashin hankali haka
ai inda akwai abin da ya wuce tashin hankali sai in ce miki ya wuce saboda yanzu abin ya lalace sosai kuma abin ya dauko asali daga wurin iyaye wani lokaci iyaye suna bada gudunmuwa saboda so da uwa ta dora wa da ko uba shine zai sa a ga danka yayi wani abu wanda bai dace ba a zo a same ka gaya mai sai ka hau ihu ka ce ai an ma yaran ka sheri to shi kuma ka kara mai karfin gwiwa ne tun kana jin wai haka gani da idan daga lokacin da zaka lura da cewa yaron nan ya fara abun nan fito ya riga ya karfi yau yaro ya fita waje ya je ya samu aboki yana mun ya kamata kai da ce gane waye ne abokin shi yaro yana gida ya fita ya je ya samu gan abokai an zo an gaya ma ka ce sheri ake mai ka daure mai gindin gobe ya koma kenan so haka ƴan mata da kike ganin su nan suna fita wani lokaci kwadayi ne na iyaye yarinya ta fita ta ce ta dan kawo miki wani abu wani 10 cd 5 cd kin karba baki bincike ta ina ta samu ba wani sana'a ta yi ta samu in bata akai waye ya bata a baya ko tafiya kake da babanka ko mamanka wani ya dauki wani abu ya baka kai na jin tsoron ka karba tarbiyan baya kenan amma yanzu abin ya lalace
to jama'a yanzu zamu sha ruwa mu dan huta da wannan wakan naza yaron zamani
ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai bari na ji dadi ba uban naza yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da yayan ma ya dubawa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin mu ku daina wannan rayuwa tana kawo damuwa yau na shagi ya ga taba baba ne gani nan ban da saya baba ne an na so ga da inda ga baba ne nayi kwace da saka baba ne yau na shagi ya ga taba baba ne gani nan ban da saya baba ne an na so ga da inda ga baba ne nayi kwace da saka baba ne
tattaunawa da malama Hassana da malam Charles da malam Lawar da zamu ci gaba da tattaunawar mu abinda ka taba gani na rashin tarbiyya ko lalacewar yaro da ya tada hankalinka?
Tabbas kuwa akwai abubuwan da na gani da yawa ma. Wannan miyagun kwayoyi da ke ganin shi na shaye-shayen da yara suke ciki yau. Gaskiya most especially wani lokaci zan iya ce miki kaman irin yaran da like za ki sami family. Ki samu an haifi mata sai namiji guda ya zo ciki, to irin yaran nan su suka fi samun waɗannan matsalan lalacewa na shaye-shaye. Don ni zan iya ce miki mafi yawancin yaran da zaki gani ana ce musu tura suna ce only son, wato namiji shi kadai a cikin gida kenan, to guda-guda ne zaki gansu suna tafiya cikin hankalinsu saboda gatan da ake basu. Yaro ya samu gata kome, soyayya ya mai yaro nan yawa. Iyaye ana faɗi muku ga abinda ake ciki, ga abinda ake ciki bara ku yi ba saboda soyayyan yaro ya rufe muku ido. Yaron nan kuma ya je haɗu da abokanan banza, zaki ga yaro dan abun ne shi yana nan kamar wani spirit ne, inde kana zama da mai sha in baka yi very careful ba wani rana zaka gan haka kawai yana burge ka wallahi, saboda ni ban shaye-shaye amma wani rana sai in jima da ina shaye-shayen nan, saboda zaka gan wani abu an maka na renin wayo amma baka da zuciyar da zaka fito kai magana, sai ka ji da kana shaye-shayen nan da ka iya ka samu wannan vim ka zo kai magana, amma saboda kunya da kake da shi bara ka iya yi ba. Shi yasa waɗansu suna yi sai ba wai wani abu bane, saboda kawai irin ai raina ya bace bari in je, to karanka ya bace kuma kana tare da wani aboki mai sha, ka ranka ya bace a gida ka zo waje shi kuma yana nan a kai ka yawan ƙuri mana, to ai to gashi mana kawai ka ja wannan ya kwantar ma da hankali. Shikenan shi kuma ya ja kawai can an juma ya ji wani nishadi ya shige shi, daga nan shikenan yaro ya zama abin da ya zama ja ɗaya kawai ya karar da rayuwar shi duka.
Wato lamarin ya yi nisa kenan.
Gaskiya a cikin yaran da suke shaye-shaye yanzu wallahi Hajiya a cikin 100% ɗan yance miki kaman 55% duka yanzu shaye-shaye ya ɗauke su. Wallahi shaye-shaye duka ya ɗebe mana yara matasa dai yanzu haka.
Ƙasa da shekara nawa?
Yara masu shaye-shaye yanzu haka, kafin ma ki ga wani mai shekara 30 yana shaye-shaye sai kin yawo kina nema. Amma idan ga kan shekara 17, 18 zuwa 20 wallahi Hajiya idan kika je nan bakin gota idan kika shiga wallahi sai kin san kaman an yi asaran masasa. Wani yaro in kika gan shi ga mutum iya mutum amma shaye-shaye ya bata shi, kuma shaye-shayen nan ya fito asali daga iyaye ne, saboda wani lokaci gashi nan iri-iri yaron nan ana so a dakatar da shi amma iyayen nan ba su yadda. Wai akwai lokaci gwamnatin Ghana ta fito ta so ta dakatar da yaran nan wurin shaye-shaye, iyaye sun ce su ba su yadda ba a bar musu yaran su, to da gwamnati aka zo aka cire hannu kan yara ga inda yaran suka kai yanzu, iyayen ke nema a zo yaran nan su bar shaye-shaye, su kuma sun ce ba su yawa saboda lokacin da aka so a dakatar da mun ku iyaye ba ku goyi baya ba, kun ce ana kama muku yara. Zaki ga yaro shekara 17 yana tafiya miki kaman iska ta fidi kaman yane, yana tafiya yana leyi haka, yana tafiya kaman wani kazan da ya hauka, irin kazan yayi rashin lafiya, in san kazan yayi rashin lafiya lafiya ya kusa ya samu kinga zai hauka, yana tafiya yana buga kai a kasa yana gefe-gefe. So shaye-shaye gaskiya yayi karfi cikin community mu yau Hajiya, wanda kuma in ba an yi da gaskiya an tashi ba yaran nan inda suke tafiyan nan gaskiya nan gaba za a zo ana neman matasa wanda za a je a ce wai su je su yi wani abun kirki babu.
Akwai wasu hanyoyi da kuke ganin za a iya kawo karshen shan miyagun kwayoyi?
Idean dai ne uwaye kuma ci su ba da baki, don yanzu dai gaskiya an samu organizations dai wanda suke tanya, wanda suke da niyya su bari an kai ku irin hospital rehab, a biya kudi a duba ku, kuma in dai uwaye na da kudin da za su biya ma yaran su wallahi ba aikin banza bane su yi, don ka samu rayuwar diyanka yanda kake so shi, isa ka biya in dai bayan biya ma diyanka ba ka biya ma diyanka je rehab, e je hospital a duba shi e kuma back to normal.
Amma kin san kamar rehab din nan ba kowa ke da kudin da zai kai dan shi wurin nan ba, wasu yara suna nan yaran talakawa ne, iyayen ma suna neman na ci ne ma wai na duba yaro ko akai shi wani rehab. Amma ni ina kira ga gwamnati su yi wani abu akai, ya kamata a kafa wani doka ko a dauko wani kuma za a sa security ne akan yaran nan inda suke masu shaye-shayen nan, idan a sa wani doka ko wani lo haka a fito da wani abu dai wanda mai karfi wanda za a ce kaman idan an kama ka kana shan abu za a kai ka ga adadin shekarun da za ka yi kana ri kana kulle, kuma kullun da kake yin nan kana under rehab ne, ba wai a za a ji a rufe ka ana gana ma azaba ko prison ko wani abu, a'a za a rufe ka na shekara 2 ko 3 ana make sure an kaman rehab ne, like ana duba ka ana make sure kaman wannan abun mind din shaye-shayen nan ai kokari a cire ma shi a gyara ma mind dinka kafin mene a sake ka, wanda iyaye zaka iya kaje ka duba yaron ka amma bara a baka shi ba sai wannan adadin lokacin ya kai sai a sakon maka shi, wanda kai in iyayen nan kuna da kishin danku in kuka ga danku lokacin da zai fito za ku san kamar an taimake ku ne. Ina ga idan an yi wani abu makamancin haka to za a samu sauki, amma idan an ce wai muna cikin wani yanayi yanzu da ake gan kamar economic is very hard, yanzu kowa yana kokarin na abinci ne,
ana neman na rufin asiri.
Yawwa, na rufin asiri ake nema, saboda yanzu in kika duba mahaukatan da suke yawo a cikin anguwa duka yara ne, bara ki taba ganin tsohon mahaukaci ba, duka matasa ne, kuma haukan nan ba wai an haukata su bane, shaye-shaye zalla.
To madalla, kafin mu tattauna da ƙwararre akan sanin halayen yara da gyaran halin su, ku saurari wakan Deflex na fara shaye-shaye.
Bismillahirrahmanirrahim. Farawa da sunan Allah. Na fara shaye-shaye da bin mata. Ban salla ban azumi wani nana da karfi, hey, an kira salla shen shiga gari, hey, tunanai na duka ne gobe-gobe na mutu yan waye na musulmai. Bari akwai zafi musa hankali, isa ka tsammake ni ka fabe ni ba fidda ni a cikin laifi. Oh, ka tsammake ni ka fabe ni ba fidda ni a cikin laifi. Ka tsammake ni ka fabe ni ba fidda ni a cikin laifi.
Sharhi akan tattaunawa da muka yi da matasa. Muna tare da Alhaji Ali Muhammad, ƙwararre akan sanin halayen yara da kuma gyaran hali.
Mai martaba Alhaji Ali, kuma shamaki. Matasa da muka tattauna da su da sun nuna cewa kamar iyaye ne ainihin sababiyar lalacewar yara har ya kai ga shan miyagun ƙwayoyi. Kana ganin haka ne? Sannan wani rawa ya kamata iyaye su taka wajen magance matsalar?
Lalle aka samu yaron da ya hankali ya gaya miki haka kenan, yaro ne mai tunani sosai, yaro ne kuma da ya san menene uwa menene uba, tunda har ya san iyaye na da hannu a cikin rashin jinsu ko rashin shirin. Me ke kawo haka shine mu da kanmu organization mu muna da research, wanda research mu ya nuna mana yawanci iyaye na da sakaci wanda daga cikin program muna da program da muke ce da parental counseling. Parental counseling shine muna tara iyaye muna nuna musu yanda ya kamata suna hurda da ƴaƴansu. Bai yiwuwa a ce uwa ko uba kuna daki baki san abuyan ɗiyanki ba, baka san abokin danka ba, baka san inda danka ke kwana ba, baka san inda shi da waki fita suke shiga ba, ko kuma a'a dan aboki nan ga wane ne ma iyayen shi, wanga duka kamata iyaye ku sani. Na biyu shine me ya kamata iyaye ku tabbatar da kuna iya biyan bukatun ɗiyanku, saboda true research mu kamar yadda kika yi magana zaki ga da dama yaro yunwa cikin shi kawai ma ya ishe shi yayi wani abu. Yaro ya tashi zashi school musamman inda zashin ga ya kashe 10 CD she ka zo ka bashi 3 CD a banza in baka yi ka bashi 11 CD ba mammasa 10 CD din nan ka bashi, saboda ɗiyan nan fa hakoki ne bisa kan ya kamata mu tabbatar da hakokin su na kuma muna biya. School da danka ke zuwa misali yana dokan 20 CD ko karta ka kawo shi school da ka kashe 10 CD kaka dora mu kanka abinda Allah bai dora maka ba. Mu inda muka samu problem yawanci mata na iya gurgudun su amma iyayen mu babanni sun saki aikin su da yawa sun bar mamata. Mace kuma hausawa na karin magana wai iyakacin mace gwiwa ko iya za ta buga ta buga ta a gaji, in ta gaji ya za ta yi kuma a lokacin yaro na bukata, ko kuma zaka ga wani yaro akalla an yi ante shekaran shi 10 baban shi na shekara 60 da wani abu. Imagine karfi nawa zai duba wani yaro shekara 10. Wani kuma cikin research mu zaki ga kaman baban shi ya rabu da man shi, baban ya yi aure, ummanta ya aure, mijinta bai son danta, matan shi bai son dan shi, ina kuka ajiye yaro. Wani kuma zaki ga an haifu yaron an je an ba kaka, kaka ne dare yayi da wuyan wata kai karfe 7 amma yaro na wani wuri karfe 10 ma yana yawo bata ma san me yake yi, ya za ta yi ta duba wanga yaro. Shi yasa akwai wani misalan da muke ba su muka je programs muna mu ce musu TV ga da suke gani bai aiki she da pole, kuma pole nan da kake gani in ba ya daidaitu da TV nan ba baka samu hoto nan da kake so,
hoto nan ba zai kyau ba.
Misali muna nuna musu cewa pole nan da suke gani a sama kai uba a matsayin pole nan muke ajiye ka, ke uwa a matsayin TV nan da ke daki shi muke ajiye ki, quality picture nan da kuke gani din yanda za ku haifa ki. Yanzu in pole nan da TV nan ba su daidaita ba, wani quality picture kuka sanda ku samu? Shi yasa muna nuna muku cewa uwa da uba ya kamata ko da yaushe ku kasance masu mu'amala da shawara da ganin cewa ya zamu yi mu daidaitar da yaran mu tare da roƙon Allah. Akwai macen da abin ke wuyanta kawai ya biya school fees shekara 10 amma yaro na zaman gida saboda school fees, ta damu da rayuwa fiya ga abinda yaro ma zai mata wata rana. Wai kwakwaran da sayayye shi kake cin amfani shi, she ka zo diyan da ka haifa duka ba wanda ke da ilimin boko da arabiya rayuwa ko ta yaya she ka mutu. Yanzu me kake tunani, wa dai maka addu'a, wa zai tuna da kai? Bai ci ya koshi ba ma balle tuna yana da mamman da ta mutu, balle tuna baba na yana da baban da ya mutu, har ya tuna ma barin muku addu'a. Ko gado ka bar ma irin wa'en ga yara karshe ana sanda wannan gado ne, saboda me? Ba su samu tarbiyya da biyayya yanda ya kamata ne su rika rayuwarsu. Banda iyaye community activists kuma na ciki, wani anguwa muke, ya anguwan yake, su wake cikin anguwan, dan wani yaro na nan mai son abota ne. Shi yasa in ka san yanda danka yake, ke ka san irin zama da inda kake ajiye danka. Yau ka san yaro kan mai son abota ne, she ka zo kana zaman inda yaran wurin almost 90 ko 85% amin gafara yaran Allah wadar ne, she kai ka zo kana zaman wurin kuma da danka, me kake tunanin da ya faru? Sannan na uku kuma shine me? Makarantar yanda yaran muke zuwa, wani makaranta ne bi ke faruwa makarantar, ya lagas makarantar yake, masu zuwa makarantar ya rayuwarsu yake, wani irin kokari titocin ke yi, wani irin kula ake yi ma yaran mu, wani irin kula ya kamata a yi ma yaran mu, wurin ga abubuwan ga dukan ka putin shi to perspectives, she ka san ya ya kamata me mu aje dana. Akwai wata da ta kirawo ni kan danta, nace kame in ga danta ina bukatar ga ita da mijinta, da naje na zauna ita da mijinta yanda firan ya taso, she nace da mijinta kai ke da lefi, kai ka bar yaron ka ya bar gida, wai alhaji ina so in san da Allah ban sani ba, nace eh lokacin da ka hango rayuwar shi ya saki lokacin ya kamata ka zama abokin shi na farko, duk abinda kake jashi jikin ka ku ta yi tare, amma kai she ka tarbe shi da duka wai bai jin magana, to ka kore shi kenan. To cikin yaddan Allah wannan al'amarin yaron kuma da na shiga yau da nake miki magana shike zuwa mai bude kayan mashi kamin ta fito kasuwa, ba bugu ko sanani da yawa ba, a'a akwai bugu na psychologically da strategies, sannan kuma akwai psychologically na iya magana da yaro. Yaro kai ka haife shi, ya kamata ka iya ka bari ya san kai ka haife shi. Lalle da ta zo umma wallahi wani riga na gani ya mini kyau, me miki san wani riga ne? Na farko, na biyu ya dace da addini, eh ya dace da addini, din dai ko kina da iko sai mata rigan nan, don da kin riga kin sai mata to kin kashe duk wani mugun tunanin da ke tare da ita, ke kin kwantar mata da hankalin,
ba ta da karfi,
in baka da iko ajiye yaro bar ya san kai ka haife shi. Wance kin ga gaskiya rigan ga ni ma ya bani sha'awa, kuma kika samu yana da kyau, amma ki yi hankuri, na miki alƙawari in Allah ya yarda na sai miki, amma yanzu ki yi hankuri kin ji a lokacin sai ga wani tensi din ga kika fita ko wani yogurt kike sai ki sha, amma ki yi hankuri na sai miki kake damu kin kamunta kenan har kin nuna mata kin ma kin damu da rashin samu
har kin duk wanda zai ce zai bata wani abu tana tunanin mana ta ce mini
ta sai mini tun da rannan mana ta lallashe ni a lokacin da bata da kudi ma ta bani faisidi ma anje sai yogurt kenan tells you babaki sai bane wu a lokacin ne babu ke ki doke ta da fira da wasa sai a lokacin da wani abu ya rata oh ke har yanzu oh kai wanga mana ma ta sai wanga mana wani mana ta ce ta sai mini ke sa kake mamaki kamin ta zo ta yi batu mun yaushe daki sai ma hankalinta kuma ya fita kai wani abu daban kuma me dai su in kuma lokacin akwai harkokin makarantayya ne ko na a'a kin san batun scoring kin ga akwai buku kaza akwai buku kin ga kudi ba wai ban yin sai bane wu amma da rigan ga da buku nan wanne kike so in yaro mai son karatu ga amma shi ne bar rigan sai mini buku na
masu sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin namu na yau kuma kuna amfana kafin mu karkare shirin namu za mu leka zauren girke-girken mu
wayo Allah tuwo
yanzu sai shiga madafa inda zamu tattauna da malama Sa'adatu malama ce dake koyar da yanda ake dafa abinci
to yau kuma me zaki muna
oh wa alaikum salam yau dai da mu fried chips yes simple fried chips that ba she lalle kin zama kaman beka ba indai kana gida mace an rike yake fried chips da pineapple chips
to me da me ya kamata ki nemi sanan ki fried chips
okay fried chips na kana need alkama garlic da albasa
garlic tafarnuwa
yes garlic da albasa da majin kadan dai da gishiri da mai da daka soya ce sa farko dai mun nika mun blend garlic mu da albasa cikin blender yayi very smooth
kin markada cikin
blender yayi very smooth yayi very smooth ne
ka laushi sosai
yes she mu doki gishiri kadan mu sa cikin alkaman mu she mu yanka majin kadan she mu mix muka mix muka kari she mu doki garlic da albasa da muka blend she mu sa cikin she mu dama ka dama ka kari ka doki rolling pin ko wani bottle da kake da shi dai cikin kitchen ka
ka
dai le 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 she ta abu bangi da daka yi ne ka dai kan tebun ka ko kitchen cabinet abin da kake da shi duka ka dai ro ka ro ka sa ka dai ka yayyanka dai she ka sa cikin mai mai zafi ka soya ka dai chips ka kina shi ne fried chips shi juice
da muke da shi ka gane maybe adadin gishiri adadin magi adadin garlic da ya kamata ka sa
eh gishirin nan da adadin wani nanan ina son garlic da yawa wani kuma na son albasa da yawa wani kuma na son gishiri sai wannan nan to your taste no exact measurements but be the need kaman shi ka measure sai in dai ka sa gishirin ka dan dan da alshinka if you are okay then that is it
shi ke shi da yayin ka shinka su
yes she pineapple juice mwanka se aburubenka she ka fere mwanka fere she ka semo ginger kakadro kina she ka gama chicken blender kakaro waka na she ka blend mwanka blend
so ka wenke she pineapple aburubenki na
yes
daka wanke
shi yes da ka fere da ka fere da ka shi ginger nan kuma shi ka goga jikin shi ka wanke dai har skin duka yi kyau ba ka sacin shi ka yayyanka shi ma shi ka kara cikin blender nan ka kara mai ruwa chilled water ruwa mai sanyi ka dan cikin ya kara shi ka
ka ta ci ko haka zaka bar shi
wani nana yana son watachi wani kuma nana yana son ya shada roughly jin nan she said depends on you san ka tachi if you are okay wannan kana ka samu wani abu bai na da zaki shi baka caramel sticky amma ina burban bai da zaki ka da caramel sticky ko zuma dai ne kada pineapple juice din mu
sai ka hada shi da
chips no fried chips din kana kallon TV shi
kada mai gidan ka kuna kallon TV sai kai ka wannan ba sai ka ce ka biya kuɗi
a ka koyi ba it's a simple food na kai kai gida
sai gidan kai yaran ka ku
ci
ni da gabatar muku shirin ni ce ta kwawa Abdulkarim yau kwana nake cewa ku kasance da mu
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma wakiliyar mu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer da wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya
yau da godin shirin su BOA ba sa daina ba
muryar Amurka yau ta cancanci
Somebody